Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Aisha Ma'azu. Sauraro abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku yau Litinin 11 ga watan Satumba na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Aisha da kanin labarai.
To Hafiz, alƙaliman waɗanda suka mutu a babban birnin Morocco, Marrakesh, sakamakon mummunar girgizar ƙasa da ta auku a daren ranar Juma'a, da kuma wani hucin girgizar ƙasa a jiya Lahadi, ya zatta 2,100. Wasu ɗaruruwan mayaka sun kaiwa dakarun gwamnatin Somalia hari a babban birnin Aurale, wanda ke gabar kogin Shabelle, da sanyin safiyar jiya Lahadi. Sannan Isra'ila ta sha alwashin ɗaukan mataki akan Iraniyawa da suke kokarin kaiwa 'yan ƙasarta da Yahudawa hare-hare a sassan duniya.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za a ji cewa wani hatsarin kwale-kwale a jihar Adamawa ya yi sanadin rasa rayuka da dama.
Daga ciki sai riga magidan gaskiya a wayewar gari, yau kuma an sake samun wasu gangan jikin mamata mutum 7 da aka ceto daga cikin wani ruwa.
Bayan nan za a ji cewa a yau gwamnati da al'umma Amurka ke alhinin cika shekaru 22 da harin da 'yan ta'adda suka kawo Amurka da ake kira da 9/11. To kowane darasi ne Amurka ta ɗauka?
Tsaro ya haɓaka sosai bayan shekara 22, ya farkar da gwamnati daga bacci, ya sauya tarihi na tsarin tafiyar da tsaro.
Kamar kowace ranar Litinin, yau ma muna tafa da shirin Ciki da Gaskiya da Sarfil Hashim Gumel ya shirya kuma zai gabatar. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sha labarin duniya tukunna.
Masu sauraro, da fatan an waye gari lafiya, ga cikakkun labaran duniya. Jiya Lahadi, wani hucin girgizar ƙasa mai ƙarfin digo 3 a ma'auni ya shammanci 'yan Morocco a yayin da masu aikin ceto suke ci gaba da neman waɗanda ke raye a ƙarƙashin baraguzai a ƙauyuka bayan mummunar girgizar ƙasar da ta auku da daren ranar Juma'a, wadda ta yi sanadin mutuwar sama da mutum 100,000. Majalisar Ɗinkin Duniya ta kiyasta cewa girgizar ƙasar mai ƙarfin 6.8 a ma'auni, wadda ita ce mafi tsanani a ƙasar tsawon ƙarni guda, ta shafi aƙalla mutum 300,000. Aikin ceto na tafiyar hawainiya, sannan wasu 'yan ƙasar ta kafafen sadarwa sun koka cewa gwamnati ta ƙi amincewa da shigowar ƙarin masu aikin ceto cikin ƙasar. Anwar Fraiz, wanda ya kafa ƙungiyar masu aikin ceto na Rescuers Without Borders, ya ce mun sani cewa akwai buƙatar a yi tono a inda gidaje suka rushe domin a ceto mutane cikin gaggawa. Tawagarsa ta masu ayyukan ceto ta makale a Paris, inda take jiran samun izinin shigowa Morocco. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya sanar da takafar watsa labarai ta CNN cewa Amurka ba ta ɓata lokaci ba wajen yi wa Morocco tayin taimako. A shirye muke, muruga, a cewarsa. A wani labari kuma, a jiya Lahadi, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yaba da yadda aka yi muwafaka wajen babban taron ƙasashe 20 mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya, wajen kira da a riƙa mutunta yaucin yankunan ƙasashe. Shelar bayan taron ya yi alawadai da mamayar yankin wata ƙasa da ƙarfi. To sai dai kuma shelar ta kasa yin tur da Rasha saboda yaƙin da ta ƙaddamar kan Ukraine. A watan Fabrairun 2022 ne Rasha ta fara mamaya a Ukraine, wacce take makwabtaka da ita. Cikin wata hira a wani shirin CNN da ake kira State of the Union, Blinken ya ce dacewa wannan furucin da ƙasashen na G20 suka yi babu shakka sako ne mai ƙarfi akan 'yancin Ukraine, akan iyakokinta da kuma ɗiyaucinta. Duk da rage ka kausan kalamai kan takalar da Rasha ke yi idan aka kwatanta da kalaman G20 na bara, Blinken ya gaya wa CNN cewa an samu cimma matsaya ɗaya tsakanin mahalarta taron na ganin cewa ba kawai an kawo ƙarshen yakin ba, amma an samu daidaito a tsakanin su mai ɗorewa. Jami'ai sun ce wasu ɗaruruwan mayaka sun kai hari wa dakarun gwamnati a babban birnin Ouargla, wanda ke gabar kogin Shabelle, da sanyin safiyar jiya Lahadi. Harin ya yi sanadin ɓata kashi Harin ya yi sanadin bata kashi ba ta kashi tsakanin mayakan Al-Shabab da dakarun gwamnati waɗanda suke iko da garin tun daga watan Agustan shekarar 2019 bayan da suka yi wato bayan da suka kori mayakan garin na Audagle. Guri ne mai tasiri inda dakarun gwamnati suke kare wata gada mai mahimmanci wadda jami'ai suke cewa tana da mahimmanci wajen wato wajen kare ayyukan masu shigo da motocin daukar bama-bamai na 'yan Al-Shabab ta barauniyar hanya zuwa cikin birnin kasar Mogadishu. To waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC.
To madalla, an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. Gwamnatin jihar Adamawa ta yi ƙarin bayani kan iftila'in hatsarin kwale-kwale biyu a kogin Juwa na yankin Rugange da ke ƙaramar hukumar Yola ta Kudu, wanda ya sanadin rasa rayukan mutane da dama. Daga Adamawa ga rahoton da wakilin Salisu Lado Garba ya aiko mana.
Al'amarin dai ya faru ne a kogin Juwa da ke yankin Rugange karamar hukumar Yola ta Kudu a jihar Adamawan, inda wasu jiragen ruwa masu kirar kwale-kwale guda biyu suka nutse da mutane aƙalla 30, wadda a halin yanzu aka tsinto gawawwaki 9. Daya daga cikin wadda lamarin ya ritsade ta kuma ta sha da kyar a wannan hatsarin mai suna Joy Ibrahim, wadda ta yi mana ƙarin haske a yadda ma lamarin ya faru.
Mun tafi Rugange siyan masara, ba mu san ba, muna dawowa irin 11 mun shiga jirgi kamin mu angara Hadiriya from Norway. Mun kai kusan 20 da wani abu a cikin jirgin kan. Mun iso tsakiyar ruwa, iska ya tashi. Muka ce ba mu iya ruwa ba, ya zamu yi mu sauka, kuma inda muke nan tsakiya ne, ya zamu yi mu sauka. Before yayi sawa da karfe ya sake ce ku sauka, kwale-kwale ya kife da mu. Ubangijin Allah yayi aikin sa kusa a jikin jirgin ne ya rike rigana, domin na sha ruwa karfi na ya kare. Dama ni ne na rike jirgin, karfi na ya kare har jirgi ya kubuce a ruwa.
Daya daga cikin matuƙa jirgin da lamarin ya faru da jirgin su kuma shi ma ya sha da ƙyar sakamakon akwai lamarin mai suna Dennis Christopher, wadda ya ce al'amarin ya yi musu bazata amma sun sha da ƙyar sakamakon akwai wannan lamarin.
Muna cikin kwale-kwale ne, muna kan tsallakowa kenan, sai ga hadari. To kwale-kwale guda biyu, ɗaya nawa, ɗaya kuma na Benedi. To mun nuse, amma muna gaba su kuma suna baya. Don mu a kwale-kwalen da ni na tuka mutum biyar ne ciki, duka kuma mun haye. Tiyan nan da kirmu ka sira mu ma.
A nasu ɓangaren hukumar ba da agajin gaggawa na jihar Adamawan ta bakin sakataren hukumar na jinjin Dr. Muhammad Suleiman Abdullahi, wadda ya mana ƙarin bayani sakamakon afkuwar lamarin, kuma ya ce an koyi nasarar samun gawawwaki aƙalla 9, kuma yanzu haka ana ta ƙoƙari domin zaƙulo sauran.
A jiya an ceto mutum 9, biyu daga ciki sun riga mu gidan gaskiya. A wayewar gari yau kuma an sake samun wasu gangan jikin mamata mutum 7 da aka ceto daga cikin wannan ruwan. Jimillar wayanda suka riga mu gidan gaskiya maza 2, mata guda 7.
Jim kaɗan bayan faruwar lamarin a jihar Adamawa ya sanya gwamnan jihar Ahmadu Umaru Fintiri ya aike da mataimakiyarsa Farfesa Kaleta Kwakwarauta haɗima da yi wa iyalan mamatan ta aziya, har ma ta ƙara da cewa
lokaci kuma ya yi na ɗaya ‘yar uwarmu ba yadda muka yi, domin duk abin da Allah ya yi sai mu karɓa da godiya. Allah ya baki ƙarfin jiki, Allah ya tsare ki daga irin wannan abubuwan a gaba, wanda kuma ya kira su Allah ya sa su huta. Gwamna ya aiko a yi muku gaisuwa domin baya gari, da yana gari ya ce zai zo da kanshi. Mayo ya yi tafiya da safe, shi ya sa ya ce zo da kaina. Mu gaishe ku, mu yi muku ta'aziya. Ubangiji ya karɓi bakuncinsu, mu kuma Ubangiji ya shige mu.
Wannan al'amarin dai ya faru ne a kogin Juwa da ke yankin Rugange a ƙaramar hukumar Yola ta Kudu a jihar Adamawan, lamarin da ya sanadiyar rai aƙalla 9 da kuma jikkata wasu da dama. Har yanzu dai masu haƙar gawawwakin suna ta ƙoƙari domin ganin sun zaƙulo waɗanda lamarin ya ritsa da su. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
A gaida Salisu Lado da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga Aisha ta dawo da labaran duniya kashi na biyu.
A jiya Lahadi, wani harin jirgi mara matuki da aka kai a wata kasuwa a Khartoum babban birnin Sudan ya kashe akalla mutum 43 a cewar 'yan fafutuka da wata kungiyar ma'aikatan kiwon lafiya, a daidai sa'ar da sojoji da wata kungiyar 'yan sa kai mai karfi da ke gaba da su ke fafatawa da ta neman iko da kasar. sannan wasu sama da 55 sun jikkata a unguwar Mai a cikin birnin na Khartoum, inda aka jirge mayakan RSF da dama masu fafatawa da sojojin, inda kungiyar likitocin kasar ta Sudan cikin wata a cewa likitocin wato kungiyar likitocin kasar ta Sudan cikin wata sanarwa an garzaya da waɗanda abin ya rutsa da su zuwa asibitin koyarwa na Bashar domin kula da lafiyar su. Kwamitocin 'yan turjiya wadda wata kungiya ce mai taimakawa wajen shirya yadda za a bada agajin jin kai ta kafa wani faifayin bidiyo a kafar sadarwa wanda ke nuna gawarwaki na nade cikin likafani a harabar wani asibiti. A ƙarshe, shugaban hukumar leƙen asirin Isra'ila na Mossad ya ce Isra'ila tana shirye ta kai hari tsakiyar birnin Tehran domin gano 'yan Iran ɗin da suke yunkurin kaiwa 'yan Isra'ila da Yahudawa hare-hare a faɗin duniya, da yake magana a wurin wani taro na tsaro a jiya Lahadi. David Baniya ya ce Isra'ila da ƙawayenta sun kare aukuwar hare-hare 27 a shekarar da ta gabata a Turai, Afirka, kudu maso gabashin Asiya da kudancin Amurka. Ga Isra'ila, Iran ita ce babbar abokiyar gabarta, wanda hakan ke da alaka da goyon bayan da Iran take baiwa kungiyoyin 'yan tada ƙayar baya a kan iyakokin Isra'ila. Baniya ya ce a baya Isra'ila ta gano waɗanda suka kai mata hari kana a shirye take ta ɗau mataki na gaba, kuma a can tsakiyar Iran ne za a ga sakamako a tsakiyar birnin Tehran, a cewar sa.
A gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai nan Amurka. Yayin da gwamnati da al'umma Amurka ke shirin gudanar da hidimar alhinin zagayowar ranar da aka kai wa Amurka harin ta'addanci ta ranar 11 ga watan Satumba shekarar 2001, wanda ke cika shekaru 22 a yau, wanda ya sanadin mutuwar kusan mutane 300, abokin aikinmu Baba Yakub Makeri, wanda a halin yanzu yake birnin New York inda wannan harin ya fi muni, ya tattauna mana da Malam Ibrahim Ahmad, tsohon ɗan sanda a New York, a wannan rahoton da ya aiko mana.
Malam Ibrahim Ahmad tsohon ɗan sanda ne a birnin New York wanda ke cikin kayan sarki a wancan lokacin. Ya ce min wannan labarin ya zo masa ne yayin da yake wani jarrabawa a wata jami'a ƙarƙashin ma'aikatar 'yan sandan birnin New York. Ya kuma min ƙarin haske akan halin da New York ta shiga a wannan ranar.
To gaskiya ba ƙaramin tashin hankali ba ne. Sama gaba ɗaya sararin samaniyan garin ƙura ya baɗe da hayaƙi, wanda duk wanda ya san yanda cikin wannan garin yake da ɗimbin jama'a da suke shiga da fice, a ce irin wannan abin ya faru. To ka san kamar misalin dai yanda zaka ji ana cewa wani abu na tashin alƙiyama, irin wannan tashin hankalin da baka zata ba, baka taɓa kawo a kanka ba, to wallahi sai tana maka da wannan tashin alƙiyaman. Kuma kafin ka ankara, gari ya ɗimoce hanyoyin jirage, aka tattoshe su, aka ba mu kayan aiki, aka kawo mana tsari wanda za mu kasance muna bibiyan ƙarƙashin jirgin ƙasa, domin duk abin da aka gani a wannan lokacin ya kamata a tsayar da shi. Ko me aka gani ka riƙe, in za ka shiga jirgi ne, in za ka fita ne, kai aka toshe duk hanyar watan da kafa wanda yake zai kai mutum ko ya fitar da shi zuwa cikin gari. Babu wata hanya, ba wani dalili, aka tsayar da komai cak, hankalin gari a tashe.
To Malam Ibrahim, shi da gaske ne aka ce tsarin aikin ku da 'yan sanda a lokacin ya sauya?
An kirawo mu, aka jera mu, aka karanto mana sabon tsari na tsaro wanda yake ya zo daga wajen police commissioner, aka karantar da mu ya tsawon lokaci mu fahimci, ma yanzu watan kiɗa ya canza, rawa ma zai canza, al'ibular watan da tsaron ƙasar take fuskanta watan zai ɗauki mataki na musamman. To kamar yadda na faɗa a ɗazu, watan tun daga kowane police station, watan irin watan garkuwa da aka yi wa wuraren ƙarafa aka tattare, kai ka san wani abu yana faruwa a garin nan.
Amurka dai ta zargi kungiyar Al-Qaida a ƙarƙashin jagorancin Osama bin Laden ce ta kai wannan halin, lamarin da ya kai Amurka da ƙawayenta na NATO farautar bin Laden da 'yan ƙungiyarsa. To ko shin akwai wani darasi da gwamnatin Amurka ta ɗauka musamman a fannin tsaro domin daƙile sake faruwar irin haka? tambaya kenan da dai wa Malam Ibrahim Ahmad.
Gaskiya tsaro kan ya habaka, tsaro ya habaka sosai sosai bayan shekara 22 ta hanya daban-daban, ta fanni daban-daban. Ya farkar da gwamnati daga bacci fiye da inda baka zato, ya sauya tarihi na tsarin tafiyar da tsaro da wasu kuma al'amura da ya shafi watan lamari na yaddar ko bawa baki dama wajen shigowa ƙasa, wanda kuma Allah ya sa ya kasance yana tafiya ko kuma yakan yi tafiya musamman zuwa ƙasan Turai, ba ma Amerika ba, zai gane maganar da nake faɗa gaskiya ne.
Da misalin karfe 8:30 na wannan safiya ne za a fara bukukuwan wannan rana, har da yin kawaici na girmama mutanen da suka mutu a wannan harin a makabartan soji na Sarasota da ke Florida da ma wasu wurare a Amurka, ciki har da nan New York. Baba Yakubu Makeri, sashen Hausa da muryar Amurka daga nan birnin New York.
A gaida Baba Yakubu Makeri. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafin mu na internet a boahausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum, masu sauraro, barkanku da shirin Ciki da Gaskiya da Harkullin kan bukadin take haƙƙin dan Adam. A yau shirin zai duba korafin wasu mazauna unguwar Kasarawa da ke jihar Sokoto, bayan wani yunkuri na kafa kamfanin casar shinkafa da ka iya haifar da illa ga mazauna yankin. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Sabon shirin zai sauka a jihar Sokoto a rukunin gidajen Kasarawa, inda mazauna unguwar sun kai 1,500 ke kokawa kan wani ɗan kasuwa da ya shiga unguwar ya sayi filaye don kafa kamfanin casar shinkafa. Ɗan kasuwa mai suna Alhaji Sodangi Liman Gumbi ya fara kai na'urori da ƙarafa don kafa wannan masana'anta da mazauna unguwar suka ce sam ba za su lamunci hakan ba. Kasancewar unguwar ta gina gidajen zaman jama'a ce ba ta kamfanoni ba. Jagoran masu korafin Alhaji Abdulrahman Jafar ya ce suna fargabar kamfanin zai iya haddasa gurɓacewar muhalli da kuma ɓata tarbiyyar yara.
Sunana Malam Abdulrahman Jafar, mazauni na Kasarawa layout. To, abin da an tafi da mu shi ne wani ne wanda ya zo yana mana kamfanin shinkafa a cikin gidajenmu, shi ne muka ce za mu zo mu kawo korafi don duniya ta ji abin da ake ciki, saboda wurin da muke layout ne wanda gwamnati ta yi residential ne, kuma akwai shaidu na cewa ba a da hurumin a zo a yi kamfani wurin. To, mun same shi, mun mishi magana, amma dai ya ƙi bari, ya ci gaba da aikin shi na wannan kamfani, wanda yake kamfanin nan dai na shinkafa ne. Akwai injin muka da za a kawo, sannan akwai sun ce nan za su riƙa dafa ta, wanda yake ko hayaƙi da kuma sauran abubuwa da za su riƙa dafa shinkafa, yana iya zama ya dame mu. To, mun yi magana da shi bai bari ba. To, muka tashi muka rubuta ma Ministry for Environment, wanda yake sun yi magana ya tsaya, an ba shi takarda wajen su biyu ya tsaya, bai da ya tsaya ba, yana nan ya ci gaba da aiki. Yanzu haka da muka fito sun hau sama, wanda yake hawansu da suka yi duk gidajenmu wanda an makwabta da wurin nan, suna ganin sirrin gidajenmu, kuma bai ɗauki izini ba, kuma bai ba mu haƙuri ba, bai nuna mana yaya nadama da wannan abu da yake yi ba. To, amma dai a ƙarshe su Ministry of Environment sun muna alƙawari cewa za su kai shi kotu zuwa gobe ko jibi.
Shi ma ɗaya daga cikin mazauna wannan unguwa, Alhaji Rabi Muhammad Ishaq, ya jaddada buƙatar mazauna unguwar na ganin ba a kafa musu kamfani ba a jikin gidajensu.
Sunana Rabi Muhammad Ishaq, ni ma mazauni ne na Kasarawa layout, domin na zaune wuri guda. To, kamar da ya bayani, haka abin yake. Mazaunin mu wuri ne da gwamnati jiha ta keɓe a matsayin wuri da za a gina gidaje na zama, abin da a Turanci ake kira residential layout. To, kwatsam sai ga wanga ban Allah ya taho ya sai hilaye wajen guda uku, ya haɗe su bayan gidajenmu, bayan tagogin gidajenmu, ya ce zai assasa ma'aikata ta gyaran shinkafa. To wannan shine korafinmu. Korafi na ɗai wannan wuri gwamnati ta keɓe shi ne saboda gina muhalli na zama. A dokance a cikin doka haka yake, saboda haka babu hurumi ga kowa na ya zo ya assasa wani abu wanda ya saba ma hakan. Abu na biyu, rice mill kamar da kowa ya sani masana'anta ce babba. Muna jin tsoron abubuwa marasa daɗi za su faru gare mu, musamman ta gefen abin nan lafiya namu. Akwai abubuwa da muke tunanin za su faru na gurɓatar yanayi, misali abin da ake kira air pollution. Akwai matsaloli na damuwa na injinmuka da za a riƙa amfani da su nan masu nauyi. Akwai matsala na tarbiyya na 'ya'yanmu. Lokacin da aka zo aka kafa masana'anta a cikin shiya ko anguwa da yake mazauni ne na al'umma, za ka ga mutane, bakin mutane suna shigowa, mutane daban-daban. Wasu za a ɗauke su aiki, baka san irin halayensu ba, za a ɗauki na ƙwarai, za a ɗauki mutanen banza. Mutane waɗanda za su zo sayan abin da ake sarrafa su ma haka, akwai na ƙwarai cikinsu, akwai miyagu. Yanzu shigowan bakin mutane da za a yi ta yi za su yi ta kurarowa cikin anguwarmu. Akwai matsala na tarbiyya. Muna jin tsoron hakan zai shafi tarbiyya na 'ya'yanmu. Muke reno. To waɗanga matsaloli su sun ka sa mun ka zaburo, mun ka tuntuɓe shi, muka nuna masa illar abin da yake son yayi. Na ɗaya da hurumi a doka na ya zo ya assasa masana'anta a wuri inda an ka keɓe saboda gina gidaje na muhalli na zaman mutane. Muka nuna masa haka mu ba mu yarda ba, a matsayinmu na al'umma ba mu yarda da a zo a yi mana wannan ba. To sai muka ga alamar bai da niyyar ya saurara. Daga nan mun ka tashi mun ka je mun ka fuskanci hukuma, mun ka kai kokinmu. An ba shi umarni ne tsayar da aiki har so uku, bai tsayar da aiki ba yana nan yana yi. To wannan shine abin da ya tamar da hankali. Muka ga ya kamata mu zo mu sanar hukumomi da ke da hannu, gwamnatin jiha musamman ta sani yafi abin da ke faruwa a unguwar Kasarawa layout. Muna nan mazauna unguwa, muna zaman lafiya cikin lumana. Wani ya taho yana son ya jawo mana matsala a cikin anguwa.
Mutumin da ake zargi da shirin kafa wannan kamfani, Alhaji Sodan Giliman Gumbi, ya ce baya san haddasa wani tashin hankali kamar yadda ake tunani.
Ba kamfani ba, dan factory ne irin wanga wanda a samu furgon wanda ana yi a koci-koci shi a kan yi. Akwai shi a nima a gidana, a kusa gidana a rikalla da aka yi. Guda biyu ma ana aiki ma ba za ka san ana aiki wa ana wanda aiki shinkafa wa. So lokacin da suka kai korafi a wurin muhalli, lokacin na riga na fara sa tawa irin wannan ƙarfafan da ake sa wanda za a yi wurin da za a yi shinkafan, wurin da za a yi production ɗinta. So da suka yi magana kan cewa na fara aiki ban sanar da su ba, nace su yi hakuri, gaskiya ni ba aza akwai mutane a nan da ke da ni ba, ko kuma don suna ɗan da nisa da yadda muke aiki. So amma su bari tunda mun riga mun tada karafin, kada ya kasance karafin mun fasu sun fada kan wani waje ko kuma sun kare muna, sun kare sun zama aikin banza. So su bari Allah mu daure sai mu zo mu dauna mu yi sulhu, saboda kada ya zan an kamu. In ma mun yi sulhun mu ci gaba da aikin fine, in ban mu yi ba to shikenan sai mu cire ka a cire, saboda a samu zaman lafiya. Ba abin da adda ya kai zaman lafiya da kada ya kasance lokacin da muke sana'a ma a waje ya kasance ba mu da zaune lahira community, kaga ba za mu tada sana'a wurin ba. So daga nan kuma sai suka fara bancin nan wurin, suka kai DSS. Diz ma ta yi kokari ta sulhu mu abin, bai suka ce tunda sun riga sun kai kotu a bari to a je kotu din. So ba abin da muka so a je kotun bane, amma kotu irin wannan ce ta muhalli, ita ma tana karkashin umbarin. So mun je shi ma an dai ce mu je, da yake ni na je makarkabar da na tashi da tsananin ciwon kai. So ko da na je na ƙara kamar minti 40 zuwa awa guda na sami ciwon kai. So ya ce amma dai an ɗaga zai zuwa Talata.
Kasancewar yanzu haka maganar na gaban kotun tafi da gidanka ta kare muhalli, alƙalin kotun Cika Sani Turankawa ya tabbatarwa da wannan shirin halin da ake ciki.
To dama ƙorafi na suka kawo a nan ma'aikatan muhalli game da cewa ana gina musu gidan shinkafa a cikin gidajensu, wanda muka kirkira kwamiti. Dama muna da kwamiti, muka tura su na waɗanda ke da masaniya game da wannan layi, muka tura su, suka je suka dawo mana da rahoto, wanda bisa ga wannan rahoto din shi ne muke bukatar za mu zauna tare da shi da su domin mu tattauna kan rahoto din wanda duk muka ga cewa shi ne ya zama masa ala game da wannan area su shi zai ci gaba da wannan zamantakewa in kuma shawarwari sun nuna cewa akwai matakai da ya kamata a dauka to za a sanar da shi wanda aka yi kara din domin ya dauke su don ci gaba da wannan sana'ar tashi ba haka ya danganta daga tattauna da muka yi da su su abin yanzu already yana gaban kotu su akwai rahoto da aka kawo na masana wanda shi za mu yi amfani da shi ma da su biyu mu tattauna tsakankanin mu da gudu su so duwa da sakamako ya bada shi abin za mu yi amfani da shi
malam cika sani wannan ya nuna kamar za ku yi sulhu kenan tsakanin su
eh haka muke fata
idan abin ya gagara akwai wato akwai wani mataki da kotu kan iya dauka wajen filas da wani ya bi ka'idar doka a irin wannan
yanayi eh dama kamar da ka samu bayani yana gaban kotu so yanzu muna son mu ga hanyoyin yadda za mu bi na sulhu game da wannan matsala din kamar yadda nika ma mun da kwamiti na masana kwararru game da bincike domin neman mafita ga wannan al'amari so idan aka zauna wannan sulhu din idan Allah ya kaddace ya yi nasara shikenan fa nema idan kun ba yi nasara ba za a ba kotu dama to abin da ta gada ce ta yi sai ta ayyana su
masu raro kun dai jera ta kaya kan wannan takaddama za mu jira hukuncin kotu na samar da sulhu tsakanin mazauna unguwar Karasawa da ɗan kasuwa su dangi wanda ke yunkurin samar da hanyar ci gaban tattalin arziki yanzu kan a madadin Nasara da Mele Kaya daga nan birnin Washington DC ni Sarfi Hashim Gumul ke cewa mu kasance lafiya.
Yau madalla gaida Sarfi Hashim Gumel yanzu kuma sai labarai amma a takaice.
To a takaicen jiya Lahadi wani hucin girgizar kasa mai karfin 3.9 a ma'auni ya shammaci ƴan Morocco a yayin da masu aikin ceto suke ci gaba da neman waɗanda ke raye a ƙarƙashin baraguzai a ƙauyuka bayan mummunar girgizar kasar da ta auku da daren ranar Juma'a wadda ta yi sanadin mutuwar sama da mutum 2,100. Majalisar Dinkin Duniya ta kiyasta cewa girgizar kasar mai karfin 6.8 a ma'auni wadda ita ce mafi tsanani a kasar a tsawon karni guda ta shafi akalla mutum 300,000. A jiya Lahadi, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yaba da yadda aka yi muwafaka wajen babban taron kasashe 20 mafiya karfin tattalin arziki a duniya wajen kiran da aka yi a rika mutunta yaucin yankunan kasashe. Shelar bayan taron ya yi allawadai da mamayar yankin wato yankin wata kasa da karfi to sai dai kuma shelar ta kasa yin tur da Rasha saboda yin da yakin da ta kaddamar a Ukraine. A watan Fabrairun 2022 ne Rasha ta fara mamaya a Ukraine wacce take makwabtaka da ita. Jami'ai sun ce wasu ɗaruruwan mayaka sun kai hari wa dakarun gwamnati a babban birnin Ouargla wanda ke gabar kogin Shabelle da sanyin safiyar jiya Lahadi. Harin ya yi sanadin ba ta kashi tsakanin mayakan Al-Shabab da dakarun gwamnati waɗanda suke iko da garin tun daga watan Agustan shekarar 2019 bayan da suka kori mayakan. Garin na Ouargla wuri ne mai tasiri inda dakarun gwamnati suke kare wata gada mai mahimmanci wadda jami'ai suke cewa tana da mahimmanci wajen kare ayyukan masu shigo da motoci dauke da bama-bamai na 'yan Al-Shabab ta ɓarauniyar hanya zuwa cikin birnin kasar Mogadishu.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mun dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu ta karanto labarai, sai kuma Dadi Balawi da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Alzubair, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa huta lafiya.